Haka mai wuya.
Ni ya wajen za su doka su nuna ma ƴan kasar ga su suna son kasa. Shi ne suke Muhammadu Hidawo gida. President Muhammadu Hidawo gida. In suka yi haka sun nuna suna son kasar ga.
Ku kuna da milki kuna kun kama milki. Menene mutum guda yana can Paris zaman Faransa. Wai ya hana ku barci kasar.
Bai hana mu barci ba.
Jama'a, barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga shirin tsakan mai wuya.
Alhaji Isma'ila Hatimu shine shugaban reshen PNDS tarayya a nan Yamai.
Tafiya da za a yi sako zuwa sako, lungu zuwa lungu, za a je a yi bita yadda tahiyar ƙasa take. Da ƴan adawa suke nan suna kulla sheri dare da rana a wannan tahiya ta wannan gwamnati, a wayin mutane kai a gaya musu cewar abubuwan da suka faɗi duka ƙarya ce. Suna nan suna kulle-kulle, suna tsammani ta fannin wannan kulle-kulle za su.
A ra'ayin Grema Isaka na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa,
inda su sun tabbata da yami ta sai su to su meeting guda mu gani wannan kowa shi da kasa, an kuma sun isa ko hudu mutanen shi gani su meeting mi meeting inda an ga yamewa da ita nan.
To yau da muke zuwa kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji kan cece-kucen siyasa da ke gudana tsakanin bangarorin magoya bayan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Niger na jam'iyyar PNDS tarayya da kuma jam'iyyun adawa. Za mu ji ko akwai hanyar da su biyun suke tunanin su bi domin shawo kan abubuwan da ke hana ruwa gudu a tsakaninsu, kuma ba maganar zaure nan na CNDP ba, wanda gwamnati ta ce tana so ta kirkiro domin a samu wurin da za a dinga zama tsakaninta da wakilan jam'iyyun adawa ana tattaunawa akan alƙiblar siyasar da kuma yadda ta nufa, kuma musamman tuma ba zancen yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka masu zuwa ba. To saboda haka bari in sake mai da ku yanzu ga Yusuf Abdullahi da ke jala gamar muhawarar da ake yi tsakanin Abdulmumin Usman na bangaren ita PNDS tarayya din da kuma Bana Ibrahim da ke wakiltar su yan adawa. To Malam Yusuf, bismillah.
Malam Bana, da yake lokaci yana hararen mu kan maganar shirye-shiryen da zaɓukan da ke tafe yanzu, da yake akwai har yanzu dai akwai rashin fahimtar juna ko kuma saɓani tsakaninku da bangaren masu milki, ya kuke tunanin ko kuma ina makomar waɗannan zaɓukan a cikin wannan halin?
Ƙasar mafuta a cikin harkar da muke mafuta guda ne a hidda son rai cikin harkokin siyasa, kuma a yi imanin cewa mu duka bori
guda ne yake matsayi.
Niger guda ne. Yau an yi zaɓuka wanda sun ka wuce, an so ko ba a so ba, kowa ya ga abin da ya afku, kuma kowa ya ga ina abin ya kai kasan mu. Tunda yau da muke zance kasan mu wa ta koma baya bisa kan fannoni da yawa. Kenan ina zuwa demokarabane, ina zuwa yau Abdulmumin, yau ina tambayar da kai da Allah, yau Niger inda muke tiki 2015 dauki ma 2015 shekaru biyu da sun ka wuce da na yau an gama su
ba menene bambanci?
Bambancin yau kaga kasan kusoshin demokratiya su bina, akwai abin da ake ce ma legalite, akwai wanda ake ce ma legitimate. In kusa guda babu, to baka samu ko baka cin moriyar demokratiya. Yau cikin kasar da muke babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka akwai graft cikin wanga sector, babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka an kashe wani yanki wani nan telebiri difa, babu. Yau babu wanda ke ce maka in ka tambaye shi ya ce maka alhamdulillah, sai dai a ce alhamdulillah don a musulunci, amma babu. Yau kasar mu, to yau a mafuta guda a komo mu ba mu ce ba wanda kundin zabe da an kai da wani ne, doka ta ce ba a iya taba dokokin zabe in ba duk rin abun ga gungu da adaku cikin kasa sun yarda.
To nagode.
A komo bisa kan wa'annan a yi sani wanda ba sani irin taku ba tun mutum 13 wanda ku kuke da mutum 7 ciki ku ce sauran suna da mutum 6 a
bangu. Ya yi sani ba ita ba don.
Haka haka yi. Madalmuni, ya maganar waɗannan zaɓukan da ke tafe idan aka yi la'akari da irin abubuwan da ke faruwa a fannin siyasa, wace hanya kuke ganin za ta kasance a mafita?
To alhamdulillah, ita demokradiyya dai shi kamar wanda so ya zana ta, wato abu biyu sun zama wajibi. na farko shine kasa isa kasa yake shin hidda demokradiya sai da kasa wadda take ga ta kasa ce lalle ta ga hannun mutane sannan ake demokradiya na biyu shine al'umma kasa to yanzu shi din ya kawo magana cewa wato akwai wani abin da suke kira legality da wani legitimacy shugaban kasa na Niger in mutum da legitimacy ne suke shugaban kasa wato legitimacy shine halatta in shugaban kasa na Niger bai halatta ba ka buɗe radio ka jiya ko ka dibi wato wannan tashoshi na sada zumunta kai kani da idanunka abunda yake dan saboda abu in bai halatta ba ba Niger bane kawai duka duniya yau duniya ga kamar dan gari guda ne ka dibi martabar da kasar mu ta samu yau yau kasar mu ita ce za ta zamna
shekaran jiya
tare da
ba yi da taro ba yazo
da ta zamna tare da shugaban kasar Amurka da sakataren na majalisar dinkin duniya kasar mu za ta zamna ta yi jagorancin committee wanda zai kawo majalisar dinkin duniya duka zai kawo mata gyaran fuska wace martaba ta yi wannan inda
yanzu
ya shi dan kama kariya ne kamar yadda kai dan adawa kake fadi wa zai tashi wannan wuri
baka ganin Abdulmunin
bisa ga
wata kila lokaci yayi da za ku sasanta da su waɗannan ɗan adawa domin a shirya zabe ba tare da wani bangare ya ce ba a yi mishi adalci ba
alhaji ba muke ba ba muke ba wato ba mu da rowa dan haka ne shugaban kasa bayan ya ci mulki ya ce musu su zo kowa da kowa a barba ganan shayayya kowa da kowa ya zo ayi gwamnati kowa isa hannun
kowa da kowa zuwa kashe demokradiya
bamu da wato yau menene umfanin demokradiya za ta umfane ku ku koma bayan fage kuna ta kuwa kuna ta kuka kuna ta mugun hata menene umfanin wannan
demokradiya yanzu watakila akwai yiwuwar ku shirya da su su
adawa bamu da ruwa muna neman ko gobe in suka canza shawara kuma shawara wadda za wato niyya wadda za su doka su nuna ma ƴan kasar da su suna son kasa shine suce Muhammad Hidawo gida president Muhammad Hidawo gida in suka yi haka sun nuna suna son kasar ga in ya dawo gida ɗan guntu za a mishi sun nuna suna son
amma idan ya dawo
ba ba ga can ba
ba ku mai
kungiyoyi masu kiyama kasar mu da wasu mutane waɗanda suke cikin duniyan nan babu aikin su sai dillanci
wato anan kamar kana nufi cewa matsalar
kasar ne kike ya ta san Niger
Abdulmuli
wato mugunyan bi sunan shi mugunyan suna ta haka wannan
wato kana nufin cewa idan ana so a samu matsala shi Hamma Amadu ya dawo gida
Hamma Amadu ya dawo gida
Hamma Amadu kai ne ya yake hana ku
don haka a'a ba shi
da hana
wato abinda bai hana mu bacci ba
to kuma ba da ba ka amsa ko da yake lokacin ya
hawo amma kungiyar ku ta siyasa shine shugaban ta
ku yarda da cewa Hamma yana ce yana jagora
a ba mun goma
ina zuwa
da haka
ku ne farkin mu
kana
buƙata
wannan
kana buƙata rabuta
wannan ni na ina da ansa ta
to bari ba ka amsa bari ba ka amsa sai mu yi
shiri can ba siyasa yake ba
to bari
can ba ta umfani ni shi
na'am ya Abdulmuli ya kusance cewa idan kuna son a samu maslaha kuma ɗan adawa Hamma Amadu ya dawo gida a shirya
yo mine ne matsalar su wai Hamma bai magani yatta
ya samu lafiya yanzu
aha kai ne ke a ina zuwa kai ne likitan shi
bayan haka
sai mutuwa mun kai Hamma
sai da zo Abusha yayi wani taro
yana
bai san da wannan taron
bari amsa ce yake baka
nace maka Hamma abin da ya kai can Turai likitocin da sun ka bashi dama an ka bashi nan an ka bar shi yatta suna tare da su Hamma ya dauka niyyar dawowa mu an adawa ba mu zan mu ce ma Hamma ya kamata ka dawo lokacin da ya dauki niyya da shi da awan da ke mai magani suke yanke hukuncin cewa Hamma lalle kana iya zakwa gidan ku kuna da milki kuna kun kama milki
to
menene mutum guda yana can Paris zaman shi Faransa wai ya hana ku barci kasar
bai hana mu barci ba bai hana mu aiki ba amma ku da bari nan ne
ku
ne ke ba mu tausayi dan saboda koke-koken da kuke da korafan da kuke kuma ba ku san abinda za ku yi ba bai ba ku hanya ku zartas
kuma
in hina can bai ba ku iko cikakken iko ku zartas
iko
ba amma yana can
to
cikin ai adawa ka san ita adawa akwai kundi na adawa dan haka ita ma tana nan ta bangaren iko da haka shi in ya baku cikakken iko yace duk abubuwan da ke gudana ni shar ku je na saka muku akala ba matsala amma ina rike da akalan ku ina shan ku can kuna zakuwa nan kuna mana kuwace kuwace kuna mana kuka wannan bai da amfani
to duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji wadanda muka tattauna da su akwai Abdul Mumin Gusman tsohon dan majalisar dokoki a karshen jam'iyyar PNDS tarayya sai kuma Bana Ibrahim shugaban matasan kawancan ƴan adawar Nijar da ake kira FDDR a madadin su da Nasiru Tankari da hada mu da sauti ni Yusufu Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya
kuma da latuwa ga malamai to kamar da muka ce da wannan muka zo kashin wannan mahawara da muka yi kwanaki muna ji a kan siyasar jamhuriyar Niger ni Allah ya kai mu makon gobe zamu koma Nigeria mu hada NAPC da PDP
wanda ya war PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba ayi bane idan mun bi PDP din mun ga ba sa kyautata wa talakawa ba sa aikin da aka zabe su yi san don bai zaka dinga tafiya da su eh ni abin yana ban mamaki idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san alhan shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da ke baban shi ke ba an kwace fatin aka dan saboda kuka aka ba makarfi duk da haka ba saboda bata kare musu ba mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata idan shi bai bar gidan sai ya je wani wuri
yace wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba ka gidan kanka ba
to muna fata za a tsama zuwa wannan shiri da kuma wannan muhara wacce ita ma dai mai zafi ce yanzu muna bankwana da kuma godiya ga su bakin namu Abdul Mumin Usman da Bana Ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu Yusuf Abdullahi wanda ya shirya wannan muhara kuma ya jagorance ta can yamai a madadin su duka ni ne Aliyu Mustafa Sokoto muke fata mun ba ku lafiya